أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زامتاشي درسنا 81 أتشين كراتم مدمكي أتشين الموفى إمام مالك يو شاب قوتها إن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لأليه أولي 30 دقائق وانا رانا دي دي تكدا 20 دقائق قوتها بقوي نشكرا تدبو ديو دا قوما تميلادية زامو تشيقا بدا حديثان دمك كران تاوى أتكين جامع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.
وحدث النعمان عن يحيى بن سعيد انه قال: بلغني ان اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاه، فان قبلت منه نظره النعمه من عمله، وان لم تقبل منه فلينظر في شيء من عمله.
وحدثني يحيى عن مالك، امام مالك رويته وانا حديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، دجا يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري، شكما لمم إمام مالك مدينة، شكما تتم لميد علم حديث مدينة يتكي أو جنسو، أنه قال يحيى بن سعيد كتوا بلغني أن أول ما ينظر من فيه من عمل الأبد الصلاة. يتي وانا حديثي متن يارستيني wato ya zo mun ta hanyar balagh, wato ba tare da ambaton isnadi ba kenan, ba wai ba shi da isnadin bane amma bai ambace shi ba, cewa awwalu ma yunzaru min fihi min amali al-abd, farkon abin da ake dubawa na aikin bawa, wato bawa anan ana nufin ba wai bawa wanda yake bautar wani mutum ba, ana nufin bawa daga cikin bayin Allah, saboda haka sawa'un ko bawa namiji ko mace. Farkon abin da za a duba na aikin sa shine sallah, wato sallolin nan na farilla, abin da ake as-sala anan wajen allil ahad, ana nufin as-salatul mafruda, sallah ta farilla. Fa in qubilat minhu, idan aka karbi sallar sa, nuzira fi ma baqiya min amalihi, sai a duba abin da ya saura na kyawawan ayyukan sa, su ma sai a duba su. Wa in lam tuqbal minhu, idan ko ba a karba ba, lam yunzar fi shay'in min amalihi, ba za a duba wani abu daga cikin ayyukan sa ba. Wannan hadisi haka Imam Malik ya rawaito shi balagan, wato ba tare da ambaton isnadi ba, amma kamar inda Ibn Abdul Barr cikin kokarin da yayi wajen sharhin wannan littafin Al-Hafiz Abu Umar Ibn Abdul Barr, dukkan wani hadisi da Imam Malik ya kawo shi haka ba tare da ambaton isnadi ba, to sai ya bibiye shi ya ga riwayar da ta zo da isnadi, ya rawaito a cikin, ya ambaci isnadin da Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Awsat, kuma Abdiyaul Maghdisi ya inganta shi a cikin Al-Mukhtara, daga Anas marfu'an yace: awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyama as-sala, farkon abin da za a yi mabawa hisabi da shi ranar al-qiyama shine sallah. Fa in saluhat, idan ta inganta ta kyautata, saluha lahu sa'iru amalihi, to sauran ayyukan ma sai su zamanto sun inganta. Wa in fasadat, in ko sallarsa ta baci, fasadat sa'iru amalihi, sauran ayyukan sa ma sun baci, wato ma'ana abin da zai inganta wa mutum ayyukansa na ibada da yake da dukkan wani abu da yake yi tsakaninsa da Allah, sawa'un wato ayyukan nafila ne ko ma sauran ayyukan farilla din, irin su zakka da azumin mutum da hajjinsa da biyayyarsa ga iyaye da sauransu, dukkaninsu in karɓuwarsu da ingancinsu yana ɗoruwa ne akan ingancin sallar mutum. In sallar mutum ta yi, to su ma sai a ce ya zamanto sun inganta, in ko sallar mutum ba ta yi ba, to su ma ba za a kalle su ba. Kuma wannan ala dalili ne akan cewa ma idan har sallar mutum ba ta yi ba, to sauran aikin ibadar ma ba zai yi ba, sauran aikin ibadar ma ba zai yi shi daidai ba. Wanda sallarsa ba ta yi daidai, ba za ka same shi azuminsa ya inganta ba, ba za ka samu hajjinsa ya yi kyau ba, ba za ka samu alaƙarsa da mutane tana da kyau ba. Amma idan ya zamanto kan cewa mutum sallarsa ta inganta, to ko da sauran abubuwan ba su da kyau, to akwai ƙaunar zai gyara. Duk da yake ya kamata mutum idan ya ga kan cewa yana sallah, amma kuma ayyukansa, alaƙarsa da mutane ba ta da kyau, yana cikin saɓon Allah, baya ya ƙi tuba daga ayyukan saɓo, mashayi ne yaki tuba, mazinaci ne yaki tuba, kuma gashi yana sallah, yana kiyaye sallah, to ya kamata ya binciki sallarsa. Sai ya binciki sallar. Wataƙila ba yana yin ta ne a cikin jama'a ba. Wataƙila ya tashi da ciki. Wataƙila yana yin ta ba da ingantaccen tsarki ba. Wataƙila ya tsaya da ya binciki kansa ya makansa hisabi. Tunda ita sallah ɗabi'arta kamar yadda Allah Ta'ala yake tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tana hana alfasha da munkari. To idan mutum ya ga yana sallah amma kuma yana kan ayyukan alfasha da munkari bai daina su ba, to lallai ya binciki sallarsa. To wannan hadisi a wannan ma'ana ta zo ingantacce, wanda Imam Malik ya ruwaito shi mursalan ya zo ingantacce. Haka zalika Abu Huraira shi ma ya ruwaito, an ruwaito a cikin sunan na Abi Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi cewa inna awwala ma yuhasabu bihi yawmal qiyama min amalihi salatuhu. Farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi na ayyukansa ranar alkiyama shi ne ita ce sallarsa. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Idan sallarsa ta yi kyau, ta inganta, to wannan ya rabauta, ya tsira. Wa in fasadat, in ku taɓaci, faqad khaba wa khasir, to wannan ya taɓi, ya yi asara. Wa in intaqasa min faridatihi shay, idan kuma wani abu ya tawaye daga cikin farillar tasa, qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, sai Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce unzuru hal li 'abdi min tatawwu, ku duba ku gani bawana yayi ayyukan nafila, fa yukmalu biha man taqasa min al-farida, sai a cika abin da ya tawaya na daga cikin aikin farilla. Thumma yakunu sa'iru amalihi mithla dhalik, sannan saura aikin ma haka zai zamanto. In aka zo wajen zakka sai a gani, idan ba ta yi ba shikenan, sai wannan ya taɗe. In kuwa an samu tawaya sai a ce to a duba a gani yayi wata sadaka ta tadawwu'i wanda yake za a kammala farillar ta zakka, wanda yake bai yi ta daidai ba ta samu tawaya, haka zalika azumi. Idan yayi azumi ya zamanto a cikin azumin nasa ya samu dan tawaya, to sai a ce a duba ayyukan azumin nafila. Shi ta hajji irin azumin sita Shawwal din yake da kyau. Kaji ka gama Ramadan, wataƙila Ramadan din ya dan samu komada ta can, kayi Ramadan din amma kayi ta rigima da mutane. Kana azumi amma kullun kana rigima da mutane. Tunda kaga ai haka ne Malam Abubakar, ba a cewa aka yi fa idza kana yawmu sawm ahadikum fala yarfut wala yafsuk wa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'i. In yana cikin azumi wani yazo ya zage shi, ko yazo ya ce zai abin nan zai yi rigima da shi, yace inni sa'i. To yanzu mu a hanya kana azumi, in ka ga wani yazo ya maka wata irin shiga da mota, in ka ce haba malam, yace kai in ya zage ka kai ma sai ka rama, sai ga an fito ma ana nema a doke-doke kuma ana azumi fa. To kaga irin wannan azumin farillar ya samu tawaya, baka ce inni sa'in ba. To irin wannan abin nan komadar da za a samu, da tangarda da za a samu ta ji, shine al-intiqas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata. Allah zai ce fa in intaqasa min faridatihi shay, in wannan abu ya tawaya daga cikin farillar, sai a ce to a duba a gani akwai tadawwu'i. To kun ga kamar irin tadawwu'in sita Shawwal din nan da ake, gashi ya zo dab da Ramadan, to irin wannan shine zai zo ya cika aikin azumi na Ramadan. Haka zalika ayyukan nafila, irin nafilan nan da ake yi bayan sallah azhar ayi nafila, kafin sallah azhar ayi, in bayan sallar magariba ayi, bayan sallar isha ayi, ai dan saboda tawayar da ake samu a farilla sai a cika ta. Kuma waye zai ce yana farillar sa babu tawaya, yace yayi ta 100 bisa 100, ya san cewa shi dai kan in dai ana bada maki 100 bisa 100 ya samu 100 bisa 100 a sallar farilla, waye zai bugi kirjiye wannan? Ana sallah kana kama tasha daga ko ina, to kaga ni, to kaga shi yasa din dole sai an hada da nafila, sai an rinka hadawa da at-tatawwu. To wannan dai wannan ma'ana ta zo a hadisai masu yawa, wanda gashi nan a cikin sharhi Ibn Abdul Bar ya ambace su, yana daga cikin hidima da Ibn Abdul Bar ya yi ma wannan littafi. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya haska kabarin sa. Na'am.
Wa haddathani Ammar an Hisham bin Urwa an Abi an Aisha an Aisha ta zauri da Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يليق عليه الصلاة.
إمام مالك وحدثني يحيى عن مالك. إمام مالك يروي تونا حديث عن هشام بن أروى. ده جمال منص هشام بن أروى العدوي. هشام بن أروى بن الزبير. معلم إمام مالك شيما فتشي وندي كي يتر إلى من حديث دفيه وندي ده جباي وكوما كوفة. أما أصلن سأم مدينة ني. عن أبيه ده جبابنص أروى بن الزبير. أروى بن الزبير العدوي. dan Aisha wato dan dan danyar Aisha ne dan Asma'u binti Abi Bakar ubansa kuma Zubair ibn al-Awwam sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai goma da ake musu al-bushr da al-janna Urwata bin Zubair yana daga cikin fitattun malaman nan na Madina al-fuqaha us-sab'a wanda muna yawan ambatan su a cikin wannan karatu namu na al-Muwatta an Aisha Urwa ya ruwaito daga Aisha wato daga gogwansa Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam As-Siddiqa bint As-Siddiq kuma habibatu habibi Rasulillah habibatu habibillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cewa ya fito a cikin mutane baki daya yace Aisha yace daga cikin mazafa aka ce daga cikin mazafa yace ubanta sallallahu alaihi wasallam kuma mun san shi in yaso yana son sani dan Allah dan haka wannan ya isa ya zamanto matsayi ga Aisha radiyallahu anha amma wadansu tsinannun mutane suna nan yanzu wai sai sifim yace wai sai sifim su nuna a cikin fim din ta kirki a ce mata sunanta Khadija watsatsiya sunanta Aisha wai dan a bata sunan Aisha a nuna cewa Khadija ita ce matar ita ce abanso to dukkanin su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda mu da mu duk mun so su muna san Khadija muna san Aisha dan haka muna tare da su wanda ko yace yana san Khadija amma baya san Aisha to Khadija ma ba ta san sa ubangijin Khadija ma baya san sa ranar alkiyama kuma baya tare da Khadija tunda yake san Aisha dukkanin su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa da darajar su a wajen Allah ahlus sunna sune suke san su gabaki daya amma in shi'a sai su ce sun yadda da waɗansu ba su yadda da waɗansu ba kamar yadda Yahudawa suka ce numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd sun yi imani da waɗansu manzanni sun kafirce mu waɗansu to kamar ƴan shi'a kenan sun yadda da waɗansu sahabbai ba su yadda da waɗansu ba ahlus sunna kuma mun yadda da dukkan sahabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa za mu ce masa radiyallahu anhu ba mun huta ba eh ba mun huta ba to wanda kai kai za ka yi rigima rigimar da baka gani ba ina za ka kai kanka kai rigima da waɗannan bayin Allah to Aisha tarwaito annaha qalat Aisha tace kana ahabbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu mafi soyuwan aiki a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ma'abucin sa yake dawama akan sa a wata riwayar wa in qalla koda kadan ne ku aikin wanda zaka dawama akai yafi wato ma'ana a wannan hadisi yana cikin Bukhari ma'ana in ka daukan makanka nafila nafilfulin da suka zo ar-rawatib ratibai raka'a biyu kafin sallar azhar ko raka'a hudu kafin sallar azhar raka'a biyu bayan sallar azhar raka'a biyu bayan sallar magriba raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu ta raka'a ta al-fajr ka hada da shafa'i da wutri raka'a uku ka dawama akai baka sabawa in ka dawama akai wannan shine fi soyuwa ga Allah in kai haka zaka samu gidaje a cikin aljanna ka dawama akan wannan ko baka da lafiya ko tafiya ta zo ta gitta baka yi wannan ba za a rubuta maka kai amma idan ka daukan makanka cewa ai ni yau gabaki dai ma bazan yi bacci ba ka kwana kana sallah bayan sallar isha kai sauka alqur'ani a cikin dare sallar azhar bayan kayi raka'a hudu din kuma kai ta nafila ka shiga masallaci tun awa ɗaya kafin sallar azhar bayan sallar magriba ba za ka koma gida ba tsakanin magriba da isha sallah kake kayi wannan amma watakila kwana biyu za ka yi ko kwana uku sannan kuma sai ai wata biyar ana neman ka a cikin nafila ba a same ka ba to wanda ya dawama a cikin wancan wanda yake kadan din ya fita shine yafi soyuwa ga wajen Allah wanda mutum zai dawama shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudu min al-amali ma tufiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki abinda za ku iya na ayyuka wato za wanda za ku iya ku dawama akan sa domin Allah ba zai ginsu ba akan ya rinka ba ku lada har sai ku ginsu kun daina aikin wanda in dai kana yi Allah zai rinka baka lada saboda haka kada ka dauki abin da tsanani yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan addini ne sauki ne babu wanda yace zai tsananta wajen riko da shi sai addinin ya rinjaya a gare shi kada ka wuce gwanda iri ka dauki musamman samari wani lokaci saurayi zai ga yaji yayi itikafi yaji irin ibadar itikafi in aka fito daga itikafi shikenan sai ce ai shi gashi ga tsarin sa da zai bi ya fara in sati ɗaya sati biyu shikenan kuma sai a neme shi a cikin nafilfulin ma araka to wannan ba shi da kyau ba a san haka an bi san mutum ya dawwama akan abu kun ga sahabbai haka suke yi Abdullahi dan Amr bin al-As shi haka ya zo ya dauka da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka dan saukaka jikinka yana da haƙƙi yalinka suna da haƙƙi baki da zaka yi suna da haƙƙi yace shi dai zai iya ya fara tun daga yace masa ya rinka azumin kwana uku a cikin wata yace yana da karfi sama da haka har ya kai shi zuwa ga azumin Annabi Dawud dan shi da baya shan ruwa Abdullahi bin Umar kullun cikin azumi yake Abdullahi bin Amr kai kullun cikin azumi yake baya sha har dai ya kai shi zuwa ga azumin Annabi Dawud yayi ɗaya yau gobe ya sha yace yana da karfi fiye da haka yace a la afdalu min zalik ba abin da yafi wannan falala ya fike da shi anan haka wajen aka zo wajen karatun saukan alqur'ani shi da san sa kullun zai rinka saukan alqur'ani yace masa a'a ya karanta alqur'ani cikin kwana 20 yace yana da karfi sama da haka yace kwana 10 yace yana da karfi sama da haka yace kwana 7 yana da karfi zai iya sama da haka yace to kwana 3 to shine ya tsaya anan yace masa a'a in dai ya wuce kwana 3 to ba in dai ka karanta alqur'ani ka sauke alqur'ani kasa da kwana 3 ya zama to wurdinka kenan to ba za ka samu fahimta ba ya tsaya anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'alla shekaru za su yi maka yawa ya zama to kan cewar abinda kake iyawa ka zo ka kasa ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din haka ya zama to masa Allah ya ba shi tsawon shekaru ya girma ya zama to da abinda zai iya yi ba zai iya ba amma saboda ya yi makansa ya lizumta wannan tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutum ya dawwama akan aiki akan haka ya dawwama din wannan mai wahalar haka yake yi saboda haka idan raunin jiki ko rashin lafiya ko laulayi ya zo ya same shi in ya sha azumin na Annabi Dawud da yake yi idan ya farfado ya samu karfin jikinsa sai ya rama wanda ya sha saboda ya lizumta makansa wannan shine yake cewa ina ma na karɓi ruhsar Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma na karɓi ruhsar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake halal ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kale shi amma ya masa tanbihi to wannan shine haka ya kamata tarbiyar musulmi haka ya kamata a yi wajen tarbiya haka ya kamata a yi wajen tarbiya malamai makaranta da suke yi ma yara tarbiya su rinka daukan su a hankali da abinda kadan wanda za su dawwama akai to haka ya kamata mu kasance wajen ibada mutum ya dauki shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ista'inu bil dulja bil ghadwati war rauha wa shay'in min al dulja ku nemi taimako wajen samun rahamar Allah da wato amfani da jijjifi shi da sassafe bayan kai sallah asuba ka zauna ka dan yi zikirin ka war rauha da yamma kai zikirin yamma ba sawa'un bayan sallar al'asr ko bayan sallar magriba ko kafin sallar magriba in ka samu lokaci wanda zaka ware na zikirin yamma wa shay'in min al-dulja da dan wani lokaci na tsakar dare ka tashi in kwata ne minti 20 ne rabin awa ne awa ɗaya ne kafin sallar asuba ya fi bisa ka ce zaka yi tun 12 dare zaka rinka tashi kana sallar dare sannan kuma in kai muwafaka kai a kwana ɗaya watakila sai an kwana 10 kafin ka taki wanda zaka dawwama akai shine yafi to irin wannan tarbiyar haka ya kamata mu kanmu Allah ya mana muwafaka na'am
wa hadatha li amara annahu talaba min amir musta'an min abi waqar an ajin annahu qar kana rajulan aqwan fa hadatha ahadun ma qabla rajulin bi 40 hadiya wa dhukira qabilan min awwal inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala alam yakun al-akhar muslima قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به الصلاة إنما مثل الصلاة كمثل نهر ضمن من عبس الجبال أهله يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترك ذلك الجسم من درج من درج فإنهم لا يدرون ما بلغت به الصلاة
wannan hadisi na Imam Malik da Imam Malik ya ruwaito shi ma ya ruwaito shi balagan wa an malikin annahu balagahu daga Imam Malik cewa wannan hadisi ya riske shi an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas an abihi daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas Amir yana daga cikin amintattun tabi'ai masu riwayar hadith shi ma dan sahabi babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna yana daga cikin waɗanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah ya rinka karban addu'ar sa kuma ya kasance mustajabud da'awa akwai mun ambaci kissoshin ijabatu da'awa din sa yana daga cikin ijabatur da'awa din sa da ya samu wata ran yana zaune a cikin masallaci sai ga wani mutum yana ta zagin Sayyidina Ali da Zubair ibn al-Awwam yana ta zagin su fitinar wato abinan dan khawarij ne yana zagin su da su da yan shi'a duk ba su da bambanci wajen kin sahabbai sai dai khawarij sun fi shi'a saboda su khawarij ba su da munafinci su ku shi'a munafikai ne su khawarijawa ba su da munafinci to yana ta zagin waɗannan sahabbai yace masa ka daina zagin ɗan uwana ka daina zagin ɗan uwana shi dai bai daina ba yace wallahi zan maka addu'a bai daina ba sai ku Sa'ad ya tashi ya salla raka'a biyu ya masa addu'a ba a tashi daga majalisin nan ba sai ga wani raƙumi ya zautu ka san raƙumi ka ga yadda girman sa yake a ce ya haukace ya zamanto zautacce ba wanda zai iya kama shi ko sa ne ya ce ko sa ne ya zautu akwai wanda zai iya kama sa ya zautu ya shigo cikin masallacin nan yana shigo cikin masallacin nan wannan mutumin ya dumfara ya kama hannunsa da bakinsa ya fige shi ya yi sama da shi ya buga shi da jikin garu ya sake ɗaukansa ya sake buga shi da jikin garu nan take mutu shine mutane suka rinka cewa Allah ya karba addu'ar Sa'ad a nan take shine Imam Zahabi yake cewa a cikin wannan akwai bayyana falalar Sa'ad da kuma bayyana falalar Ali da Zubair saboda Allah ya yi musu intiƙami wato Allah ya zamanto maulansu ya kare su daga maƙiyinsu da yake ci musu mutunci Allah ya yi maganin su wato Allah ya isa musu shi to Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan yana haka Allah yake albarkacin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ce ranar yakin Uhud kuma kaga ne da ya sa shi ya samu wannan falalar kare Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ranar yakin Uhud ya daga cikin kadan din da suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ana kokarin harbin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare shi da kibau yana diban kibiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake mika masa kibiya yana harbi saboda inda ka san tunda yana akwai in akwai maharbi a wajen yana harbi duk wanda suke so su zo su samu Annabi sallallahu alaihi wasallam za su ji tsoron zuwa wajen din da in suka bayyana kansu kibiya za ta same su shine kamar yanda yan sojoji suke cewa kai wato ka rufe ni da wuta sai kai ta aman albarushi a nan wajen to sai mutum ya zamanto in ba gudu zai sai je ya gudu domin ba wanda zai nufo shi a nan wajen to haka Sa'ad ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu Allah ka sanya harbin sa ya zamanto mai kaiwa ga inda ya harba gaci sannan kuma ka karba addu'ar sa to shine ya samu wannan ya kasance inda ya addu'a Allah yana karba akwai wannan lokacin yana gwamnan Sayyidina Umar a Kufa mutanen Kufa suka zo suka ce wai baye musu adalci Sayyidina Umar ya tura a bincika suka ce masa Sa'ad hatta sallah ma bai iya ba suka kai karar sa mabiya ka kyale su suka ce suka kai karar sa wai har sallah ma bai iya ba ka ji wanda ba zai iya da musulunta ba amma sai ce masa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya sallah ba Sayyidina Umar saboda adalcin sa ya tura a bincika wanda ya nuna haka ya kamata in aka kawo ƙarar shugaba ko ka yadda da shi ka sa a yi bincike domin me domin a nuna gaskiyarsa domin kuma in ba haka ba waɗansu sai su rinka ɗauka kan cewa kun haɗa baki da shi ne amma ka ce kai ni wanda yake aiki ƙarƙashina ma'aikacina kwamishina na ko a chairman ɗina ba zai yi kuskure ba a wannan ka yi kuskure ba kai adalci ba kai mulki na adalci ba sai ka sa a yi bincike sai ya tura a yi bincike da ya tura a bincike mutanen da yaji tura su bincike suna suka zaga masallaci suna tambaya akan sa'ad kowa aka tambaya sai ake a ai ba abinda zamu ce masa sa'ad ai madalla da sa'ad kaga kenan ya bayyana cewa wadansu ne yan tsiraru suke nema su kawo fitina har sun yi shirin za su koma a wani masallaci sai aka samu wani mutum ya tashi yace to amma tunda kun faɗa haka cewa mu faɗi gaskiya to sa'ad dai baya yin aiki da baya yin mulki da adalci in ganima ta zo baya rabo irin rabon adalci sannan kuma yana boye kansa baya bayyana kansa inda mabiya inda talakawa za su je su kai kukan su wajensa sai Sa'ad yace haka kace yace eh yace to ya Allah idan wannan mutumin ya tashi yayin wannan shaida yayi ne domin riya da samun mukami na duniya Allah ka tsawaita ransa ka tsananta talaucin sa ka sanya shi fitina tana bin sa ko ina yake kaji addu'a mala mummunan addu'a wannan in kuna ji a cewa bakarara to irin wannan kenan bakararar addu'a kenan haka yayi masa wanda ya ruwaito hadisin yace ya ga wannan mutumin saboda tsufa fatar idan sa hatta sun kuyo ta rufe idan ba makancewa yayi ba amma fatar idan ta shika hatta rufe idan idan yaga yan budurwa tana yawo sai ya bita zai je ya kama ta ya shafa jikinta in an yi masa magana sai ce tsoho ne wanda addu'ar sa'ad ta kama shi ga talauci kamar zai yi magana shi kansa ya yadda cewa addu'ar sa'ad ta kama shi in banda fitina tsoho ina shi ina bin abin ai yarinya to ita ce shi ta ce wannan fitina to sa'ad kenan Allah ya karba addu'ar wato albarkacin kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shine annabi ya masa wannan addu'ar Allah ya karba addu'ar sa kun gone ya nuna kan cewa kenan yanzu inda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ya za ka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kare sunnar sa da kuma me ka kare mutuncin sa da kuma me ka kare sahabban sa ka kare matansa ka kare zuriyarsa ahlul bait ba irin yanda yan shi'a suke ma yan ahlul bait ba suke ba za ka kare ahlul bait ba sai kuma ka zagi sahabbai wannan kuskure ne wannan haka ata kenan to kun gani albarkar wannan ya nuna albarkar da ke cikin wato kare annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad yace kana rajulani akhawan akwai waɗansu mutane ƴan uwa waɗansu mutum biyu ƴan uwan juna ne fa halaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 layla ɗayan su sai ya rasu kafin dan uwan da kwana 40 halaka ba ana nufin ba irin halakar mu ta Hausa ba ce halaka yana nufin da ta rasuwa karin ka dauka kan cewa ya halaka wato ma'ana ya tabe ya yayi wata mummunan mutuwar ba haka ake nufi kuga a Qur'ani ma Allah ya ce ma annabi Yusuf walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu bihi rasul kace annabin Allah ya halaka a Hausa abinda an aka ce halaka ba ita ce halakar larabci ba halakar larabci ana nufin mata ya rasu to abinda ake ne gara abin nan a rinka kula bambanci tsakanin Hausa da Larabci to yayin da ɗayan sai ya rasu kafin ɗan uwan da kwana 40 wa zikirat fadilatul awwal inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci falalar na farkon a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kamar dai tunda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi shaidan Allah ne masu shaidi ma Allah shaida ne a bayan kasa an kaji musulmi suna yaban mutum ya mutu a ta cewa kai wani mutumin kirki ne wani mai kaza ne to a wajen Allah ma haka yake to sai aka zo ana ta ambatan falalar na farkon sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam yakun al-akhar musliman shi dayan shi ba musulmi bane qalu bala ya rasulullah suka ce shi musulmi ne ya rasulullah wa kana la ba'sa bi shi ma babu laifi a gare shi wato wannan wato ba kaga wannan ne suke nufi suna nuna kan cewar shi ma ba laifi wato amma dai bai kai na farkon ba in aka ce la ba'sa bihi to wato babu laifi kage kamar abinci ne in aka kawo in aka ce a wannan ai ba laifi ba ba dama wannan ko aka ce ba laifi to kai in aka ce za a baka wanne zaka dauka da ba zaka fa a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu me menene a me zai me yake sanar da ku abinda sal wato irin matsayin da sallan nan ta fata kai shi ay fil 40 laylatan lati ashaha ba'da akhihi a cikin kwana 40 din da ya rayu bayan dan uwan nasa menene matsayin sa me ya sanar da ku irin matsayin da ya kai da wannan sallar da ya riska bayan mutuwar dan uwan nasa wato kaga kenan ya samu karin salloli akan dan uwansa da kwana 40 to wannan sallar ta kwana 40 me kuke tsammanin wani matsayi za ta kai wannan bawan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma masalus sala ita sallah misalinta kamar sali naharin ghamr kamar wato korama ce ghamr mai ruwa mai yawa ba korama wanda yake in ka shiga iyakar ta kawai kafin sawu ba wanda zaka nitse a cikin ta ghadbun kuma ruwan mai dadi bi babi ahadikum yana gudana ta kofar gidan daya daga cikin ku ya qatahimu fihi kullu yawmin khamsa marrat yana shiga cikin wannan korabar a kowace rana sau biyar fa ma tarawna zalika yubqini daranihi me kuke gani wannan koramar za ta rage masa wani abu daga cikin daudarsa wannan shiga da yake yi zai zama to yana da wani dauda a jikinsa fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatu kuma kusan irin matsayin da sallarsa ta kai shi ba wato wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taujihi ne yake yi akan abubuwa guda biyu abu na farko akan wato falalar da ke cikin tsawon rai in ya hadu da kyakkyawan aiki wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma ya dace da aiki na gari yafi wanda Allah bai bashi tsawon rai ba in shi ma ya dace da aiki na gari domin shi karin rayuwarsa karin ayyuka ne a wajen Allah karin daraja ne a wajen Allah karin albarka ce a gare shi a wajen Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wanda ya fiku alkhairi a wajen Allah shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya zamanto nagari amma wanda rayuwarsa ta tsawaita amma kuma aikinsa a sharari tutur da wannan dukkan karin sa'a ɗaya da ya samu a cikin rayuwarsa karin halaka ne karin nisa yake daga Allah wannan ma'ana ta farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda su suna sahabbai suna bayyana falalar wannan saboda irin kyawawan ayyukansa ga kuma mutuwa ya samu ya mutu akan kyawawan ayyuka an masa shaida to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ai wanda yake ya samu karin rayuwa tunda shi ma musulmi ne kuma yana aiki nagari yana sallah tunda kaga shi cewa ai alaysal akhar musliman dayan ba musulmi bane kaga domin a nuna kan cewa kasancewarsa musulmi wato ma'ana yana sallah masallaci ne amma za a ce inda baya sallah ai dama bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah ce wanda yake yana cewa shi musulmi ne amma baya sallah wannan musulmi ne kenan ba musulmi ba ba za a ce masa musulmi ba wannan duk da yake dai malamai suna cewa in ya mutu za a yi masa sallah kamar yadda yake a masabar Imam Malik amma waɗansu malamai ma suna cewa ko sallah ba za a yi mishi ba sai a je a binne shi a makabarta ta Kirista ba za a binne shi a makabartar musulmi ba wanda baya sallah wanda ba taɓa ganin sa yayi sallah ba ko kuma an san musulmi ne an taɓa ganin sa yayi sallah amma sai aka daina ganin sa ya daina sallah kwata kwata ya zama tarikus sala to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba musulmi bane ya nuna kan cewa kenan mai yin sallah ne to wannan sallar da yake yi za ta kara masa daraja to la'alla kuma kace to ai ta yiwu shi wanda ya samu karin rayuwa shi wancan ya mutu a cikin musulunci da imani da sallah shi ko wannan da ya samu karin kwanaki wataƙila fitina ta zo ya daina sallar saboda haka ina fa idan mutum ya zamanto cewar ya samu karin rayuwa ya ci gaba da rayuwa amma kuma wannan karin rayuwar ta sanya shi ya yi ridda ko kuma ya yi abin da zai rusa masa ayyuka ya yi wani sabo da zai rusa masa ayyuka ai da ya mutu din ma tun farko da ya fi masa ko ba haka ba wannan ma'ana sahihi ya ce to amma a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da bai iltifati ga wannan ma'ana ba a ciki akwai ishara ga cewar mutumin da yake dawama a cikin aiki nagari to Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya kare akan nagari din wannan shine abin kauna ga rahmar Allah shine abin kauna ga rahmar Allah shi yasa aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda ya rayu akan abu akan sa zai mutu wanda ya mutu akan abu akan sa za a tashi shi don haka idan ka rayu kullun cikin sallah to in Allah ya da haka zaka mutu a cikin sallah ne in Allah ya da haka zaka mutu a cikin sallah matsau dai kana kokari ka yi ta daidai da ikhlasi da Allah madaukakin sarki ma'ana ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin wannan hadisi shine muhimmancin sallah sallolin nan guda biyar kan cewa suna tsarkake mutum daga zunubai kuma wannan tsarkakewar daga zunubai za su sanya shi ya zamanto cewa ba shi da komai na zunubi tare da shi da kuma sai ya kawo misali da za ta kusantar da wannan ma'ana ga fahimtar musulmi shine wato aka sanya ruwa na kogi ruwan daɗi mai yawa kuma ruwan ba na teku ba na kogi sun shi ne ruwan daɗi da yake ba sai ka je wata ƙorama can nesa ba yana ƙofar gidanka kullum za ka shiga kai wanka sau biyar ya zamanto aka kamanta wannan ruwan shi ne kamar sallah daudar jikinka su ne zunubanka to kamar yadda wannan kogin zai wanke daudar jikinka in kana wanka sau biyar kaga in kana wanka sau biyar kana buƙatar sabulu ba in dai za ka yi wanka sau biyar dan Allah za ka buƙaci sabulu ba kuma da ruwan zartsi ba ruwa na daɗi ka san ruwan zartsi shi ne hard water wanda in ma ka sa sabulu in ka zo za ka ga in ka maimakon ka riƙa ganin kumfar tana fita sai ka riƙa ganin tana wani irin ƙulli-ƙulli haka saboda ruwan ba shi da kyau ruwan ba shi da kyau bai wanke daudar yadda ya kamata ba bayan ka yi wanka in ka shafa fatar sai ka ga wata sabuwar daudar ta sake fitowa ba irin wannan ruwan ba ruwa na daɗi wanda in ka wanke za ka ga fata ta zama gare-gare to ko babu sabulu wannan ba zai bar maka wata daudar a jikinka ba musamman ko balantan ake za ka yi haka har sau biyar to misalin sallah kamar misalin wannan ƙoramar ce misalin zunubai kuma kamar misalin daudar jiki ce to sallah tana wanke daudar jiki tana wanke zunubai kamar yadda wannan ruwa yake wanke daudar jiki to wanda ya nuna cewa kenan idan mutum zai haka wanda ya samu yayi ƙarin kwanaki kaga ya samu ƙarin tsarkakar zunubai fiye da wanda yake bai samu wannan ƙarin kwanaki din ba to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum la tadruna ma balagha bihi salatuhu ba ku san iya darajar da sallarsa ta kai shi ba wannan hadisi ya isa matuƙa wajen bayanin falalar sallah sallolin farilla din nan cewa suna kai mutum ya zuwa ga daraja da Allah kadai ne ya san iyakacin darajar da za ta kai wannan hadisin Imam Malik ya ruwaito shi balaghan amma shi ma ya inganta domin har a waɗansu daga cikin malamai suna cewa wannan hadisin Imam Malik shine kadai ya kadaita da ruwayarsa ba a taba ganin sa da isnadi ba to ba taba ganin sa da isnadi ba Imam Malik dai amintacce ne ba zai kirkiro shi ba ba zai kawo shi daga aljihunsa ba dole ya karanta to sai gashi aka samu daga cikin almajiran Imam Malik Abdullahi ibn Wahab ya ruwaito shi daga Makhramah ibn Bukair daga babansa daga Amir ibn Sa'ad daga Sa'ad ibn Abi Waqqas kamar yadda Malik ya ruwaito shi saboda haka sai ta la'alla wannan hadisin yana daga cikin hadisan da Imam Malik ya karanta ne daga cikin al-Zafan Makhramah ibn Bukair da yake shi Makhramah ya rubuta hadisansa a cikin littafi to amma saboda tsantseni na Imam Malik tunda ba ruwayar sai daga wajen malami ba amma kuma ya aminta da cewa Makhramah malamin hadisi ne kuma hadisan da ya rubuta din ingantattu ne to amma tunda bai karanta daga wajen malami ba sai bai ruwaito shi ba sai ya kawo shi balagan sai bai faɗi isnadin ba dalilin da yasa kenan amma hadisi ne ingantacce an ruwaito shi kuma balma an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi daga ciki Talha ibn Ubaidillah da Abu Huraira da Ubaid ibn Khalid duk sun ruwaito wannan kissar waɗannan ƴan uwa guda biyu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi Sa'd ibn Abi Waqqas ya ambata wanda nuna kan cewa a cikin majalisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa sauran sahabban nan ma suka kiyaye ta na'am
wa hadathani فما تريد؟ فإن أخبر أنه يريد أن يجعله قال عليك في الدنيا وإنما هذا سوء الآخرة.
Imam Malik ya rawaito shi ma balagan anna Ata ibn Yasar cewa Ata ibn Yasar ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ga Maulan Maimuna bint al-Harith al-Hilaliyya dan uwan Sulaiman ibn Yasar ɗaya daga cikin fuqaha as-sab'a shi Ata ibn Yasar ya fuka kaka ya zuwa ga ibada da fiqh shi ko Sulaiman ibn Yasar ya hada da fiqh da hadisi عطاء ابن يسار كان اذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد اذا ودان سد cikin masu sayar da kaya a cikin masallaci idan wani yazo ya wuce ta gaban sa da ahu sai ya kira shi fa sa'alahu ma ma'ak sai ya tambaye shi me ke tare da kai wa ma turid sai ya ce me kake so fa in akhbarahu annahu yurid an yabi'ahu qala alayka bi suqid dunya in ya bashi labarin cewa ai so yake ya sayar da wannan abin sai ya ce alayka bi suqid dunya je ka kasuwar duniya fa inna hadha domin nan wato masallaci suqul akhira kasuwar dahira ce kasuwar lahira ce ai wato tunda Allah ta'ala ya ce ya sifanta masu ayyukan ibada da cewa yarjuna tijaratan lan tabur suna kaunar kasuwanci wanda yake ba zai asara ba wato kamar aikin da ake a masallaci kasuwanci ne amma na lahira fa inna ma hadha suqul akhira wannan kasuwar lahira ce wannan ishara ne ga inkari da yake yi ma masu yin wannan al'ada yana daga cikin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar wanda haka ya kamata malamai su kasance idan malamai sun ga wani yana yin abu ba daidai ba su gyara masa in ba haka ba sai a dauka kan cewa abin daidai ne sai su a sai a gaban ai ina yi a gaban malam wani da malam wani ban tabbata ba ce mun komai ba inda ba daidai bane ai za su gyara ni to kaga sai a kafa hujja da shirun su akan halaki wanda yake wannan barna ce babba shi yasa ya wajaba akan malami yayin da ake kuskure a gaban sa ya gyara don saboda kada waɗansu su ɗauka kan cewa wannan kuskuren shari'a ne shi ma shi yasa Ata ibn Yasar yake yin wannan wato amru bil ma'ruf kuma kage yi da lisanihi wanda haka ya kamata malami ne tunda malami ba shi da sultan ba shi da iko ba zai yi da hannunsa ba ya ce zai kwace wannan abin da yake sayarwar ya je ya sa shi a baitul mal tunda ba shi da sultani ba shi da iko amma yana da ikon ya yi magana to haka ya kamata mutum ya amru bil ma'ruf din idan kana da iko kana da sarauta kana da mulki sai ka yi da ƙarfi da hannunka in ko baka da shi sai ka yi da wa'azi da harshenka to yayi da yayi da harshensa kuma yayi masa ta hanyar da uslubi wanda yake ba kawai ya hana shi bane yayi masa da uslubin da zai sanya shi ya tunani cewa tunda wannan cinikin da yake na duniya ne yaje kasuwar duniya shi masallaci cinikin lahira ake yi wanda a ciki akwai ishara ga cewa kada ba a ciniki a masallaci wanda haka yake yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumur rajul yabi'u wa yashtari fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratan idan kuka ga mutun yana saye da sayarwa a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sanya riba a cikin wannan kasuwanci naka wa idza ra'aytumur rajul yunshidu ad-dalata fil masjid faqulu la radda Allahu alaihi in kuka ji mutum yana cigiya a cikin masallaci ya zo yana cigiyar taguwarsa da Allah taguwa ta mai kama kaza mota ta lamba kaza da Allah wanda ya ganta waye wanda ya gani ya tashi yana cigiya a cikin masallaci to in kuka ga wannan ku ce la radda Allahu alayka da Allah ya dawo maka da wannan taguwa taka wannan tsuntuwa taka to haka domin fa in hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kitab fa innal masajid lam tubna li hada masallatai ba dan haka aka gina su ba an gina su ne dan a ɗaukaka sunan Allah a ambaci sunan Allah na'am Imam Malik ya rawaito cewa annahu balagahu cewa ya riske shi cewar Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ibn al-Khattab bana rahbatan fi nahiyati al-masjid ya gina haraba a gefen masallaci tusamma al-Butayha'a aka ana kiranta da al-Butayha daga wato yashi da aka sada aka gina sai aka sanya yashi yanda za a iya zama daga al-Batha yashi ne irin kananan tsakuwa din nan وقال سيدنا عمر يتي من كان يريد أن يلغب دو وان دي كي سو يزو يي سروچه سروچه واتو زنچن دا اكا هر حد أبو با كفت وانن كفت وانچن واتو هيرا وان دي كي سو يي هيرا كو سروچه سروچه أو ينشد شي أو ينشد شعرا كو كم يي كي سو يرنكا واتو ينشعر واكي يي واكي أو يرفع صوته كو كم يي كي سو يي هيرا دا اوكا كمريا يي داريا يي شوا ين دي كي سو فليخرج to yabta daga masallaci ila hadhihi rahaba ya zuwa ga wannan haraba wannan sayyidina Umar yayi haka domin girmama masallaci saboda masallaci an gina shi ne domin daukar sunan Allah to amma kuma bisa dabi'ar mutum in ya je dade a cikin masallaci ba zai san lokacin da zai sake ba ya kama hirace hiracen sa musamman yanzu wannan zamanin na salula din nan salula kana masallaci an buga maka waya kikenan sai ka ce zaka dauka ka amsa kin kana magana ko amsa fatawa ko kuma magana dai ta alkhairi ko barin sautu ko sako sai kuma ka shiga hira a cikin masallaci kuma ta yiwa kusa da kai akwai wani ya duƙufa yana addu'a wani ya duƙufa yana sallah yana karatun alqur'ani ka dauke masa hankali sai ka dauke masa hankali wanda yake wannan sai ya sa ya ji kaikayi a cikin zuciyarsa wata kila ma ya maka bakararar addu'a irin ta sa'ad eh ka shiga haƙƙin sa ya ganin ya maka irin ta sa'ad kaga ka shiga cikin hadari to shi yasa kaga in zaka irin wannan sai ka fita daga masallaci sai ka fita to shine sayyidina Umar saboda duba maslahar jama'a maslahar al'umma tunda wannan bukata ce suna da ita suna da bukatar su hira suna da bukatar su dauka muryar su to kuma masallaci ba zai yiwu ba sai akai wannan kun ga yanda musulunci yake yin tahsilul maslahatain a samu maslaha guda biyu idan aka ce za a yi hirar nan saboda akwai bukatar a yi ta saboda dabi'ar dan adam ne zaka bukaci abinda zai dan saya ya maka in ka zauna a cikin masallacin ma musamman in ka zauna a cikin masallacin zaka dan ji kan cewa kana dan bukatar wani abu wanda zai dan baka dan sauki dai haka ka dan wataya haka ka dan sake dan ba zai yiwu ka zauna a cikin wannan halin na tsoro da kaskanci da fukanta zuci da'iman ba to kaga akwai wannan bukatar dabi'a ce ko addinin musulunci ba irin addinin kirista bane mai saba dabi'a a ce a haba ake wannan sai ka ce shi ai ka zama shedan in kai haka ai kullun ibada kawai hankalin ka kullun cikin Allah an san cewa ba zai yiwu ba kai haka kai ba mala'ika bane kirista su ne za su ce kai ka zama to irin sifar mala'ika sai kuma ka zama to babban shedani ga sunan ka za ka ga yanda suke yi sai ba sa aure amma kuma su ne masu lalata da matan mutane to saboda addinin musulunci addini ne dabi'a to kaga sai aka ga cewa samar da wannan maslaha dole ne kamar aka ce a kyalle mutane yi rinka surutun su a cikin masallaci kaga kuma wannan ya hada da an kawo barna ta cewar ba a girmama masallaci ba an shiga cikin kuma haƙƙin masu ibada tsakanin su da Allah suna so su samu haduwar zuci da mayar da hankali wajen addu'a da ibada to wannan barna ce in aka kyale waɗannan suna hira to saboda haka domin ya zamanto buƙatar su wa'ancan tabiya su kuma buƙatar wannan na cikin masallaci na samun nutsuwa ita ma tabiya to sai aka ce bai bara ai haraba sai su je tansi wannan ya daga cikin maqasidu shari'a fahimtar manufar shari'a ta sayyidina Umar to haka tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ga sahabbai kuma mu haka ya kamata mu kula musan manufar shari'a mu rinka duba abubuwa ta hanyar manufar shari'a kada ka kafe akan wani abu ba tare da duba sauran janibi kowane janibi ba da sayyidina Umar ya kafe akan cewa to duk wanda yake so hire fita ba zai zauna a masallaci ba bazai zauna a masallaci ba amma kuma ba a yi musu waje wanda yake za su samu su yi wannan ba da hagari zaman to akwai takura gare su sai zaman to kullum sai an kawo mutane wanda yake ga wannan an kama su suna ɗaukaka murya ga wannan an kama su suna hira kullum ya zaman to ana cikin shari'a a ɗauki hankalinsa daga muhimman abubuwa to amma sai abin da yake zai zaman to ya biya wannan buƙatar dama haka mutane suke abin da ya zaman to larura ga mutane to ka samu su hanyar da za su biya wannan larura yanzu kaga da Allah ya ce namiji kada ya kuskure ya kula mace kada ya kuskure ya kula mace amma ba a halatta yin aure ba kaga kullun sai an kawo wanda ya saba kullun sai an kawo wanda ya saba ko ba haka ba amma da aka ce a je a aure duk wanda za ka ga an kamo to dama sai wanda yake a sharari ne tunda gashi an ce a je a aure haka zalika kaga da cewa akai wajen azumi kada ka taba cin abinci azumi za ka yi ta yi babu sahur babu da baki ba sahur ba bude baki zai yu kaga ba zai yu ba kuma sai aka ce ai sahur ai bude baki dagan akai sahur akai bude baki wanda zaka ga a cikin rana cikin ramadan ya kare azumi sai wanda yake dama asirari ne babu tsoron Allah a cikin zuciyarsa to wannan haka addinin musulunci yake yana duba dabi'a yana duba bukatar mutum bukata ta larura sai ai mata sai a sanya mata yadda za a biya wannan bukatar kuma abin da yake zai kawo barna sai a toshe wannan kofar amma aka toshe kofar barnar ba za a toshe dukkan wata kofa ba ta hatta maslahar ma ba za a samu ba sai a bar kofar maslaha a bude to haka tarbiyar addinin musulunci take wannan hadisin ya nuna mana wannan Imam al-Baji yace lamara kasrama Umar كثره جلوس الناس وتحدثهم في المسجد ربما اخرجهم ذلك الى الغلط الى اللغط وربما انشدوا ثناء اثناء ذلك بنى البطيحاء ليخلص المسجد لذكر الله سيدنا امام الباجي يجي عند سيدنا عمر يجا متاني مجلس متاني سن يوا a cikin masallaci kuma wata kila wannan majalisin zai sanya su rinka hirace hirace wata kila ma har su kai zuwa ga wato yin wake a cikin masallaci sai ya gina wannan harabar da ya kira ta al-Butaiha domin masallaci ya zamanto an keɓance shi kawai domin ambaton Allah ba wai yana nufin kan cewar haramun ne a yi waƙe a cikin masallaci ba domin Hassan ibn Thabit shi ma yana yi amma in ya yawaita sai ya zamanto kan cewa ya fitar da masallaci daga abin da aka yi shi domin haka ba kuma yana nufin kan cewa kai magana wanda ba ta zikiri a cikin masallaci bai halatta ba za ku iya yin magana za ku iya yin dan hira amma in ya yawaita ne to shine kuma zai zamanto a wannan ya saba abin da aka gina masallaci domin haka wajibi ne a tsarkake masallaci musamman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan shi yasa sayyidina Umar ya kasance yana sa idan dai mutane suka zo yana suna dauka murya a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa in mutanen gari ne sai an musu ladabi sai an musu bulala idan ko baki ne suka zo to sai ya ja kunnan su yace kamar waɗansu mutane da suna yin hirar yace a kira masa su da suka zo sai yace daga ina kuke suka ce daga Ta'if yace to kun ci sa'a da ƴan Madina ne ku da sai da kun gamu da ni yace masallaci ba gina shi dan haka bane in za ku yi surutu ku fita can ku je ku yi surutu to haka sayyidina Umar yake wajen tsare iyakokin Allah tabaraka wataala kuma sai yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a bayyana wato girman masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sauran masallaci haka ne amma babu kaman ma dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah madaukakin sarki ya ce kada ku dauka muryar ku a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sassauta murya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda suke cikin masallacin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a cikin masallacin kusa da ku to bai dace ba a ce za a dauka murya a cikin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusa da wannan ya nuna wato muhimmancin masallaci kuma tunda masallaci an gina shi dan sallah ne ya nuna muhimmancin sallah shine dalilin da yasa Imam Malik ya kawo shi a wannan babi kaga dai ba shi da alaka da sallah to ba wai an ambaci sallah ne a ciki ba amma saboda ya bayyana martabar masallaci to masallaci kuma da me ya samu martabar sa daga sallah to da ya bayyana martabar sallah kenan to wannan shine karshen babin ko akwai wani hadisi hadisin to shikenan mu karanta hadisai biyu na targhib fi salah sai mu shiga sai mu tsaya anan sai ya zamanto bayan sallah insha Allah sai mu tashi kan sallar idi na'am
يا عبد الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النبي سائر الرأس يسمع تهديد صوتي يسمع تهديد صوتي ولا يسمع ما يقول حتى جاء وإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليك غير ذلك قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثياب شامل القضاء قال هل علي خير قال لا الا ان تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه فقال هل علي خير قال لا
لا إلا أن تطوع. قال فأكبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدع.
وحدثني بعدين ونص فتت أيوة أوه. Imam Malik ya rawaito wannan hadisi an ammihi daga babbansa Abi Suhail. Abi Suhail sunansa Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbuhi. An abihi daga babansa shine Malik ibn Abi Amir Al-Asbuhi kakan Imam Malik kenan. Annahu sami'a Talha ibn Ubaydillah shi Abi Malik ibn Abi Amir ba sahabi bane tabi'i ne. Yace ya ji Talha ibn Ubaydillah Talha ibn Ubaydillah shi ma ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashirin bil janna at-Taymi daga kabilar Taym kabilar su ɗaya daga Sayyidina Abu Bakar shi ma yana daga cikin wanda suka kara annabi suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yakin Uhud wanda har shine ya sa hannunsa ma ya shanye wato saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi da hannunsa da kare kibau da yake yi da suke faduwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam har kibban suna suka samu hannunsa suka sanya hannunsa ya shanye ya zama to wato baya iya taba saboda jijiyoyin sun riga sun tsintsinke. Talha ibn Ubaydillah yace ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najd daga mutanen najd. Annajid sune saman Saudi saman kasar jazirar Larabawa maimakon akwai Tihama shine kwari akwai Najid shine tudu kwari ya hada da Makka da Madina da Jidda da Taifa da kudancin da kuma kudancin Saudi Arabia kudancin jazirar Larabawa. Najid kuma shine gabas abinda ya gabas wajen Qasim da irin wajen su Riyadh yanzu da Iraq duk wannan Najid ake ce masa. To daga cikin mutanen Najd ne yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu suna cewa Bimam ibn Sa'laba ne sunansa Bimam ibn Sa'laba wadansu kuma suna cewa ba shi bane wani ne daban. Sa'irar ra'as wannan mutum yana mai gizo yana da gashi da yawa kuma bai taje shi ba wanda yake nuna alamar doguwar tafiya yayi. Yusma'u dawi sautihi wala nafqahu ma yaqul. Ana jin wato sautin magana ana jin karar sautin sa irin gurnanin magana da yake haka ta maganar sa wala nafqahu ma yaqul amma ba mu fahimtar abin da yake fada. Ana jin cewa dai magana yake yi amma ba a san me yake fada ba hatta dana har sai da ya kusa zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kusata fa idza huwa yasalu anil islam sai muka ga ashe tambaya yake yi akan shikashikan akan musulunci wato shikashikan addinin musulunci. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla shikashikan musulunci wato sune sallah guda biyar a dare da rana wato wannan sune wanda suke wajibai. فقال بني كذا قال وانا نعم قال هل علي غيرهن يتي اكوي ودانسو صلولين ده سكي كاينا باندا ودانن صلولي غدا بيار. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسا الا ان تطوع سي دي اذا كاي تطوعي كاي قاري نافله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا وصيام شهر رمضان ده عزم وتر رمضان. قال هل علي غيره يتي اكو وني عزم اكينا. قال لا يتي بابو الا ان تطوع سي دي اذا كاي تطوعي كاي قاري. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه النبي صلى الله عليه وسلم يا انبتا مسا الزكاه فقال هل علي غيرها اكو وتذكر اكينا قال لا يتي الا ان تطوع في ان كاي تطوعي قال فادبر الرجل سي متومن يجويا وهو يقول ينا cewa والله لا ازيد على هذا ولا انقص نارن الى الله بزن قاره كومي اكن wannan ba ba kuma zan tawaye ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مزن الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا افلح الرجل ان صدق wannan mutun ya rabota inda yayi gaskiya wannan hadisi shine yake bayyana wato shikashikan musulunci da kuma kan cewa idan mutun ya tsaya akan ayyukan wajibi na addinin musulunci to ya tsira inda ya tsaya akan yin wajibi koda bai yi sunna ba bai yi mustahabbai ba da bai yi mustahabbai da sunnoni ba to zai samu tsira inda da gaske ne ya tsaya inda ya tsaya akan wajibin da gaskiya kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi wajen nuna kan cewa sallar wutiri ba farilla bace sallar tahiyatul masjid ba farilla bace domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salloli guda biyar yace aka tambaye shi akwai waɗansu sallolin wajibai a kaina hal alayya ala ma'ana ai farilla ce a kaina akwai wata sallah farilla a kaina banda su yace la babu wannan nassi ne akan cewa babu wata sallah farilla in ba sallolin nan guda biyar ba da wani hadisi ne malamai suke kafa hujja wajen dukkan wani hadisi da yazo da yayi umarni da wata sallah kamar hadisin da yake cewa al-witr haqqun wajib witri haqqi ne wajibi sai ana nufin wajibcin sunna wato sunna ce mai karfi da kuma kamar hadisin da yake cewa idan ɗayan ku shiga masallaci kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu kaga umarni ne yace wannan umarni ne amma na sunna ba umarni na farilla ba saboda wannan hadisi wannan shine maslakin mafiya yawan malamai kuma wannan hadisin shine hujja akai domin nassi ne akan wannan waɗansu kuma suna cewa a'a sai akwai waɗansu ayyukan farillan da suka zo daga baya wanda wannan ba za a kafa hujja da wannan hadisan domin a kore su ba daga ciki kamar kaga zakat fidda kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta amma kuma anan da yake zakka da ya tambaya akwai wata yace a'a sai dai in yi tatawu'i to kaga zakat fidda kai daga baya ta zo kuma zakat fidda kai a wato wajiba ce to amma shi ma a wajen wadansu amma sauran malamai suna cewa a ita ma sunna ce muakkada ba wajiba bace duk saboda wannan hadisin da yazo a wanda yake kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar idan mutum ya tsaya akan mutum ya tsaya da gaske akan abubuwan da suke farillai to zai tsira abinda yasa amma me yasa ake yin nafila saboda ganin kan cewa kada ka zamanto kan cewa tsayuwar taka akan farillan ba da gaskiya ba yadda ya kamata kaga sai ya zamanto tawayar da aka samu sai a cika daga cikin ayyukan nafila yasa kada ka ce za ka tsaya kawai akan farillar baka yi nafila ba domin baka san yaya za a ƙari da farillar ba ka tsaya akan ta din yadda ya kamata ko baka tsaya ba amma dama Allah madaukakin sarki ai ya kasa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashi uku thumma awrasnal kitaba alladhina safaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun bil khair wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dalika huwa al fadl al kabir duk wannan Allah ya zabe su yace musannan muka gadar da littafi ga wanda muka zabe su daga cikin bayin mu daga cikin su akwai mai cutar kansa shine waɗansu farillan bai yi ba waɗansu ayyukan haram din ya taba mai cutar kansa kenan wa minhum muqtasid akwai madaidaici duk abinda aka ce masa yayi yayi abinda aka ce masa ya bari ya bari kari akan wannan na karin falala a bai yi wannan ba ya dai tsaya akan inda aka ce yayi din yayi bai takaita ba to wannan shine al muqtasid shine ashabul yamin wa minhum sadiqun bil khairat daga cikin su kuma akwai mai rigayi wajen ayyukan alkhairi bayan ya gama farillar ya kama sauran ma dukkan wani abu da ya sani na alkhairi ne yayi kokari yayi shine as-sadiqun bil khairat mai rigayi wajen ayyukan alkhairi to duk waɗannan dukkanin su yan aljanna ne dukkanin su babu mai dawama a cikin wuta zalimun li nafsihi in ma dai ya shiga aljanna daga farko saboda ceto da gafara Allah da ta yafe masa zunuban nasa da cutar kansa da yayi wa in ma kuma a yi masa azaba a cikin wuta gwargwadon yadda Allah ya so ya tsarkake shi daga baya kuma ya shiga da shi aljanna amma ba zai dawama a wuta ba sannan shi ko al-muqtasid ba zai shiga wuta ba amma darajarsa ba ta kai na as-sabiqun bil khairat ba to kaga wannan da yace shi zai tsaya ba zai ƙara ba ba zai rage ba yace ya zabe ya zamanto daga cikin al-muqtasiduna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha in sadaka ya rabota wanda ya nuna kan cewa al-muqtasid yana daga cikin al-muflihuna yana daga cikin masu rabo Allah ya sanya mu a cikin su na'am
wa hadathani ammal an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya'qudu ash-shaytanu ala qasiyati ra's ahadikum اذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل ترقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فان توضا انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان
وحدثني عن مالك امام مالك رويته وانا حديث عن ابي الزناد دغ ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج دغ الاعرج عبد الرحمن بن هرمز كينان عن ابي هريره رضي الله عنه دغ ابو هريره الله يددشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شام زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا شيطان ينا قلى واتو ينا قلي قل سحرنسا ala qafiyati ra'si ahadikum akiyar daya daga cikin ku idza huwa nama in yazo bacci salasa uqadin kulli guda uku yadribu makana kullu uqdatin alayka laylun tawil farqud akowana dauri da yayi kowana kulli idan yayi sai ya kulla sai ya buga wannan magana ta sihiri yace alayka laylun tawilun farqud kana da dare mai tsawo daren kana da tsawo kai bacci ka sharu baccinka fa in istayqadha idan ya farka fa zakara Allah ya ambaci Allah in halat uqda sai kulli dai ya kwance fa in tawadda in halat uqda in ya alwala sai dai kullin ya kwance fa in salla in yayi salla sallan da wato in yayi sallar nafila in halat uqda sai wanda kullin ya kwance fa asbaha nashitan nafsi fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai wayi gari yana wato ne nishadi ne karfin zuciya tayyiban nafs ne dadin zuciya tana da dadi da tsarki wa illa in ku bi haka ba wato in ya zamanto ya wayi gari da sauran kullin shaydan da sauran sihirin shaydan tare da shi kenan asbaha khabithan nafsi kaslan sai wayi gari mai wato ransa ya dugunzuma mumuna ne daudar zuci kaslan ne kasala ba shi da nishadin yin wani abu na alkhairi wannan Allah madaukakin sarki ne cewa wa min sharrin nafasati fil uqad ko muna neman tsarin Allah daga wayannan matayen da suke wato huri a cikin wato kullun sihiri da suke to ai Aisha dan shine baban shine kakan masu sihiri duk wani sihiri da ake da shaydan ake kuma yawanci nau'i ne na sihiri a daure a dauki zare a daura shi sannan a tofa abubuwa wanda yake aljanu suke koya wa masu yin sihiri su sai ga abinda za ku idan kai wannan to sai shaydan sai aljani daga cikin aljanu ya zama to horarre ga mai yin sihirin kan yayi masa abinda yake so inda shaydan yana da ikon shiga cikin zuciyar mutum to duk mutum ya zo kwanciya bacci shaydan shi ma yana yin nasa sihirin ya zo yayi masa wannan to shi ko sihiri da shaydan maganinsa Allah ambaton Allah sunan Allah gudumar dukan shaydan kenan ita ce gudumar dukan shaydan sunan Allah ta yi daga ka tashi ka ambaci sunan Allah ta ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur shikenan sai kulli daya kwanci ko kuma kana tashi kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim allahumma ighfir li shikenan sai kulli sai kwanci shi ita ma wannan addu'ar ana yin ta mutum ya firgigir da daddare din in ya tashi je ya alwala kulli dai sai ya kwance in kuma ya zo ya yi sallah sai duk kullun ga baki ɗaya duk sai su kwance sai ya tashi kashe gari ransa yana mai nishaɗi yana mai rai mai daɗi daɗin rai a nan wajen yin aikin alkhairi ba zai ji nan aikata aikin alkhairi ba in ko ba haka ba to sai ya wayi gari yana ransa babu daɗi kuma yana mai kasala wajen aikata aikin alkhairi ba zai so ya wani abu ba sai dai kuma in Allah ya riske shi da yawan addu'a sannan ya dan samu dan nishadi ya dan samu yin wani abin kirki wannan Imam Malik shi ma ya kawo shi domin ya bayyana muhimmancin yin sallar dare da yadda take maganin wato kaidin shedan wannan shedan yana yi kowane dare kuma ga kowa da kowane mutum to maganin sa shine ambaton Allah Allah ya sanya mu a cikin masu ambaton sa to ina ganin ba za mu amsa tambayoyi da yawa ba saboda kurewar lokaci na'am ya gata-gata ai tana waje na gata-gata a rashin istibra'i baya bata auren idan har an riga an yi aure din har an hayayyafa babu laifi a cikin wannan in ku ba haka ba to abin da ya dace a yi shine ya zamanto kan cewar in ba a riga an hayayyafa ba to sai ya sake ta da zaman tukan cewa ta yi idda da gare shi sannan ta yi istibra'i wancan wanda ta yi wancan istibra'i sannan ta yi idda daga gare shi sannan sai a sake ɗaura musu aure amma idan an riga an hayayyafa to wannan babu laifi a cikin matsalar akwai saɓani a ciki amma wannan da ya kusan shi ne ra'ayin mazhabar Imam Malik akwai saɓani a cikin wannan matsalar wanda yake insha Allahu idan ba zan iya tuna wanne ne mafi rinjaye ba a cikin sauran ra'ayoyin malamai din amma idan in Allah ya kai mu darasi ne zuwa insha Allah sai a tuna mu sai na faɗi zan bincika matsalar insha Allah da aida ma ba dama ai ba sai da larabci za a shiga addinin musulunci ba ai kalmar shahada din ba suratul fatiha ba ce sai za a ce sallah ba za ta ba sai an karanta ta in kai kalmar shahada da hausa ko da turanci ko da iyamuranci ta yi in kuma ai kun ga sahabbai haka suka je suka rinka a lokacin da Khalid ibn al-Walid yaje zai yaƙi waɗansu mutane ba su san su rinka cewa aslamna mun musulunta sai su rinka cewa saba'ana kun karanta hadisi a cikin Bukhari ko su rinka cewa saba'ana mun yi tawaye asabi a wajen su shine wanda ya bar yayi tawaye daga addinin iyaye da kakanni ya shiga sabon addini wato mun shiga sabon addini sai ce sun faɗa idan suna jin tsoron mutuwa sai ya karkashe da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar domin wannan kalmar da suka faɗa ba su san cewa in suna so su musulunta za su ce aslamna ba ne domin ana amfani da kalmar sabi a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kan cewa wanda suka bar addinin iyaye da kakanni to su kuma abinda suke nufi shine su ma sun zama ahli din abinda suke nufi kenan to kaga kamata yake an karba da daga kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara Khalid ya ce ai kamata ya karbi wannan daga gare shi to wannan kamar haka ne sai ka karbi in mutum ya zo bai san larabci din ba da yaransa sai ka karba inda domin abinda ake nufi ma'anar dai da ake kalmar shahada ta kunsa ita ake so ya faɗa na'am eh mutum ya ce a shahadu din shine ya fi cika amma ko da cewa yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ya faɗa ya musulunta in ya faɗa da niyyar shi ga musulunci ya musulunta ba sai ya ce a shahadu din ba amma in ya ce a shahadu din shine ya fi a shahadu din shine ya fi na'am to za ka amsa na na'am mutum da take ana bin ta azumin bara kuma gashi bata gashi kuma tana shayarwa to ita shayarwa ba rashin lafiya bace ba rashin lafiya bace dan haka ne mama da sahabbai suke fatawa kan cewa mai shayarwa in ta sha azumi za ta ciyar amma inda mai ciki in ta sha azumi ba za ta ciyar ba kawai ramawa zaki to mai ciki ga mara lafiya idan azumin ramadan yana kansa har wani ramadan din yazo da yi ba zai rama ne kawai in wannan ramadan din ya wuce domin yana da uzuri da saboda rashin lafiya amma ita ku mai shayarwa tunda wannan rashin wannan shayarwa ta ta ba rashin lafiya bane bai zama to uzuri akan jinkirin rama azumi ba saboda haka sai ta rama azumi din bayan ramadan amma ta ciyar da miskini a maimakon kowace rana da ta jinkirin rama azumi din wannan shine in ta yafi wallahi ta'ala a'lam ina ne ina yaro mai tambaya na'am balaga nufin balaga to wato shine mutum ya lokacin da idan bai yi sallah ba in ya kai shekarun da in ya kai shekara 15 kenan in bai yi sallah ba a lokacin in ya mutu in baya sallah a lokacin in ya mutu wuta za shi shine ake nufi da balaga eh na'am eh ai balagar na fassara masa balaga balaga kake nufi balaga ilimi ne ilimi ne wani irin ilimi ne da littafai da ake wanda yake nuna gwaninta wajen magana yanda ake magana da gwaninta da iyawa ka gani dace balaga isnad isnadi shine wanda zaka ji muna cewa haddathani yahya an malikin an ibni shihab an a rinka fadan mutane ina a ce wannan yaji daga wannan wannan yaji daga wannan wannan shi ake cewa isnadi mutanen bambara kuma wanda ake cewa su suka kawo addini ta hanyar su addinin musulunci yaje tana ce masa lashanandu isnadi shi yake ce masa lashanandu to ai sai kuma tambayar ne lokaci yayi fa to fadi na'am akwai wata tambayar mu tsaya haka inda suna da yawa sai mu tsaya haka ba na'am kuma sannan akan ce ina fuskantar ko bato abin da biya ana biya haka bangaron yake tabbata bayani ba da kuma kiran sallah misali wani lokacin a dinga yin a ɗaga murya sannan kuma a ɗan lokacin a wannan ba shi dai sa a ina ne ban yi bayani ba a cikin karatun muwatta ko kuwa karatun ijiya to ai wato muna sharhin hadisai ne ba dai kuma duk kowane muka zo ba kawai duk hadisan da suke a babin sai an kawo su ba sa hannu a kunne yana daga cikin abin da ya tabbata daga ayyukan daga kiran sallan da Bilal yake an ruwaito kuma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko babu inkari a wannan dan haka yace take cikin sunna taqririya dan haka yin haka sunna ne shi kuwa jujjuyawa daga dama zuwa hagu shi ma wannan sunna ce an ga Bilal yana kiran sallah a haka to an ce wannan malamai sai suka yi sabani an ce a lokacin nan saboda ana kiran sallan ne ba da abin nan irin wannan lastika ba saboda haka yana buƙatar ya juya domin na kowane kwiɗi ya ji shi amma yanzu da ake kiran sallah da lastika tunda ba umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan ba dan haka ba ibada bane abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana an yi shi ne saboda buƙata saboda hanka wato ana buƙatar a yi domin murya ta kai hannun wajen to amma yanzu da ya zama to kan cewa babu wannan tun daga lastika tana yi ba sai mutum ya yi wannan juyawar ba don haka waɗansu malamai suke cewa ba sunna ba ne amma waɗansu kuma suka ce tun da Bilal ya yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ya nuna kan cewa wannan sunna ne saboda haka a ɗauke shi a babin ibada shi ne yake to amma akwai ƙa'ida da take cewa idan illar ibada ta zama to tana tsayawa ne tsakanin abin da yake za a fahimci hikimar yinsa da abin da yake za a ce a ba a fahimci hikimar ba dan ibada ne to ka dauke shi a babin abin da yake an fahimci hikimar sa shine yafi bisa a babin ibada to wannan zai karfafa wanda suke cewa inda lastika ne ba sai kai wannan jujjuyawar ba wanda yake in haka ne ma hatta sawa a kunna din tunda sawa a kunnan da ake yi domin mutum ya kakare ya fitar da murya sosai ne shi yasa ake sawa a kunne amma kuma dan sun bayyana cewa ɗaya daga cikin hikimomin da yake cewa a sanya hannu a kunne domin wanda yake nesa in ya hango wanda yake kurma in ya gani zai san kiran sallah ake sabanin kawai mutum kaga mutum akan hasumaya ko kaga mutum a kofar masallaci kurma ba zai san me ake yi ba amma in yayi haka kurma ya san cewa to kiran sallah ake yi to shine hikimar yin wannan sunna to kaga ta wannan fuskar sai ka cewa irin wayannan abubuwan indai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an yi ka dauke shi a babin sunna domin in kaga in baka gano wata hikimar ba akwai in ka gano wata hikimar akwai wanda baka gane ba tana nan saboda haka ka dauke shi akan babin cewar da hikimar da ka gane da bata gane ba dukkanin su sun shiga cikin wannan wato abu ne wanda yake na ibada shi yafi maka bisa kace a zaka tsantsake tashi akan wato fuskar hikimar kawai da ka gane wallahi ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اصلحنا اللهم اصلحنا واصلح اباء واصلح اولادنا وازواجنا وذرياتنا انك انت السميع العليم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في اولادنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في اعمالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين